الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شابيو كوت رمضان شكرا تلو دير داري هدو دار بإن دا دبيوكو هجرية واندي داتي دا عشرين دا هدو ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 11 zamanin 11 a cikin tafsirin suratul hajj da muke gabatarwa a wannan gari na Kumo Akola government a jihar Gombe Nigeria idan yan uwa za su iya tunawa a jiya mun tsaya ne akan aya ta 35 فدم الله تعالى الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون سي الله يجي ويبدنا جعلناها لكم من شعائر الله نعم ولا
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون
الله تبارك وتعالى باين يامن بيان أبن إذا مواجبي أقريم يا إندا مكزو yanka dabba shine mun kira sunan shi mu ambace shi yace ai ta yin yanka ne dan ai ta ambatan sa tabaraka ta'ala to kuma sai da ambata mana wato wata ni'imar da yayi mana yace wal budna ja'alna halakum min sha'irillah al budna raquma manyan raquma wanda ake yankawa a matsayin hadaya a lokacin da ake aikin hajji sune ake ce da su albuduna zamu zo mai bayanin me yasa aka ce da su albuduna amma dai abin da ake nufi da albuduna jam'i ne na badana badanatu albuduna kuma jam'in su al-ibl khassa allati tuhda ila al-bayt al-haram raquman da aka kebance musamman ake yanka su ana bada su kyauta hadaya zuwa ga dakin Allah mai girma للتقرب بها الى الله تبارك وتعالى دن نيمان كوسانشي ده الله تبارك وتعالى تو amma dan fada da fasara kalmar albuduna tana iya daukan raquma tana iya daukan shanu ma kenan duk dabbobi irin wannan da ake mikawa a matsayin hadaya ake yanka su ana ce da su buduna ai abin da ake nufi shar'ana lakum mun shar'anta muku ya ku mu'minai ku nemi kusanci zuwa ga Allah da waɗannan dabbobi irin su albuduna din dabbobi manya-manya masu wato tsoka da nama dan da mun ce da su albuduna ne saboda suna da kiba suna da nama a cikin su kuma mun san su cikin ɗaya ne daga cikin alamomin bautar Allah tabaraka wa ta'ala kuma wanda ya yanka su yana nuna yana da ƙarfin imani da ya iya cire kudinsa ya sai irin wannan dabba babba ya bawa Allah tabaraka wa ta'ala lakum fiha khair kuna da alkhairi a kan wannan dabbobi a duniya an tariqa lintifai bi albani hawa ainihin wato aswafiha ku amfana da naman su da nonon su da kuma gashin su gabaki daya kuma kuna da alkhairi a lahira ta hanyar lada da za ku samu duk wanda ya yanka bujimi ko ya yanka saniya saboda Allah ko raƙumi ya kashe kuɗi ya siya to wannan yana da babban lada a wurin Allah tabaraka ta'ala. Kalmar al-budna, Allah ya karanta mana al-budna kamar yadda Ibn Abi Ishaq ya karanta, amma lugha ne guda biyu, akwai al-budna wahidatuha badana, kamar yadda ake cewa samara da sumur da sumr, ko buduna ko budna, ko ka daure dalun din ko kai damma wa dal din, kaman as-samaratu akan ce sumurun, akan ce sumrun ko sumurun ko sumrun, kaman khashaba a larabci akan ce khushbun ko khushubun, an gane ko? To haka ita ma al-budna ko al-buduna duk ana fada. A Qur'ani an ce wa kana lahu sumurun ko samarun, sumurun ko sumurun, duka wannan ana fada, ko ayi mimun din dauri ko ayi mata fata. An ce da ita badana ne saboda tana da girma, raƙumi zaka ga kafcece ne in ya tsaya a gaban ka, kaya ne guda sai ka ganka kai dan karami a ƙasa, shi kuma ga yanayin yana da tsawo saboda suna da kiba suna da nama, shine aka ce da su al-budun. Shi sa wasu malamai suka ce indai Allah ya ce al-buduna ana nufin manya-manyan raƙuma ne kadai, amma wasu sun ce a'a bujima ma ai akwai manya za su iya shiga. Ina fata ana fahimta. To Allah ya ce mun sanya muku waɗannan dabbobi wato su zamantu alamomi ne su ma na bautar Allah, a yanka su a samu lada. Akwai maganganun malamai dangane da shi ita wannan dabba din da za a yanka. Na farko dai ku fahimta dole ne su zama katuwa. Ina maimaitawa saboda Allah yana so in za a yanka dabba ta layya ko ta hadaya ta zama zabgegiya kosasshiya wanda take da kitse da nama. Kasratul lahmi muradu, ana nufin yawan a samu yawan nama da yawa. Akwai sabanin malamai, shin raƙumi kadai zai shiga ko kuma har da shanu? Kamar yadda muka faɗa, Ibn Mas'ud da Imam Atha da Imam Shafi'i suka ce a'a iya raƙuma su ne al-budna. Imam Malik da Abu Hanifa suka ce da shanu da raƙuma duk ana ce da su al-budna. Amfanin sabanin shine idan mutum yayi bakance yace ya rantsa da Allah zai yanka badana in Allah ya masa kaza, to kaga dole a gane menene badana. In yaje yanka saniya ya yanka badana ko kuma bai yanka ba, to shine amfanin a gane sabanin. Kenan malamai wasu sun tafi akan cewa saniya tana shiga ciki bayan ainihin wato raƙumi. To sai Allah ya ce mana su ma din idan mun zo zamu yanka su, fadhkuru smallahi alaiha sawaf, ku ambaci sunan su lokacin da za su yanka su suna tsaye, shine sawaf. Sawaf jam'i ne na safa, nan ce safa ana nufin ku ambaci, wato in za ku yanka su ku yanka su kuna ambatan sunan Allah akan su lokacin wato suna tsaye qa'imat. Kun san ana yanka raƙumi ne bayan da ake kwantar da rago ko akuya ake yanka raƙumi ba, ko da yake nau'i-nau'i ne na yankan, wasu suna mai irin wannan yanka din. Ana nufin qa'imatun qad safafna aydiyahunna wa arjulahunna istidadan lidh-dhabh, suna tsaye suna miƙe, shine sawaf. Idan kun shirya za ku yanka suna tsayen nan sai ku kira sunan Allah, fazkuru smallahi alaiha, sai ku ambaci sunan Allah. Kenan idan kun zo yankan za ku ce bismillah wallahu akbar allahumma minka wa ilayk, kamar yadda yazo a riwaya, ko da ke Imam Malik a mazhabarsa wannan kawai bismillah allahu akbar za a ce, ba a ce allahumma minka wa ilayk, an har ma yana cewa bid'a ne karin minka wa ilayk din. Amma dai zance mafi inganci riwaya sun tabbata annabi yazo yanka damba ya faɗi wannan. Allah ya ce fa idza wajabat junubuha, idan suka mutu shine wajabat junubuha, in an yanka sun mutu fa kulu minha, to ku ci. wa at'imu al-qani'a wal mu'tir, ku ciyar da al-qani', in an ce al-qani' wanda yake ya yadda da abinda Allah ya shimfiɗa masa a rayuwa, baya roƙo, al-qani' umaran roƙo, wa at'imu al-qani'a, ku ciyar da wanda bai roƙe ku ba ma. Daga qana'a ya qana'u ne, shine kake ji ana cewa wani yana da qana'a, ma'ana wani yana da wadatar zuci, baya roƙo. Wa at'imu al-qani'a shine ku ciyar da wanda yake ba mai roƙo ba, mai wadatuwa da abin da Allah ya shimfiɗa masa a rayuwa. Wal mu'tar, har ma mai roƙon shi ma a bashi. Al mu'tar wanda yake miƙa hannu ya ce a bashi, mabaraci kenan. Larabawa sukan ce fulanun ya'taril aghniya, ya'taril aghniya bil ayn, ana nufin fulanun yas'alul aghniya, ma'ana yana zuwa yana roƙon masu kuɗi. Yadhhab ilayhim taliban ata'ahu, maroƙi shine al-mu'tar. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, ku ciyar da naman nan da kuka yanka wanda yake baya roƙo, mai wadatar zuci, wal mu'tar, da kuma wanda yake mai ma roƙon mutane din, dukku ba su. Abinda ake nufi, fa idza saqatat junubu hadhihi al-ibli 'ala al-ardh, idan bangare wato na jikin wannan dabbobi ya fadi a ƙasa, tunda kun yanka su suna tsaye ko suna kishingide, fa idza wajabat junubuha, dole ai za ta fadi ƙasa, to ta mutu kenan. Kun shirya za ku fede ta, ku fede dabba, ku yayyanka nama, to ku ciyar da faqiri al-qani', wa at'imul faqir al-qani', ku ciyar da faqiri mai wadatar zuci, alladhi la yas'alukum, wanda ba ya roƙonku. Sannan kuma ku ciyar da al-faqirul mu'tar, wato talaka mai roƙo, wanda yake kullun yana daga hannunsa yana a bashi a bashi. Ka san mutane kala kala ne, akwai talakan da ba zai taɓa buɗe baki ya ce ba da ba, akwai wanda kuma yana da tarbiyar sai dai in ba kwaduwa, shi Allah ya jarabe shi ya iya roƙo, yana iya buɗe baki ya ce a bashi. Wani kuma wallahi sai dai ka gani a rigarsa, ko kuma ka gani a ainihin wato alamar rayuwarsa, wani ya zo zai yi wa wani taimako, zai ba shi wani abu, sai yake ce masa, wani kai kana da bukata in baka abu kaza, sai shi talakan ya ce haba wani, indai ba wulakanci ba, a yanda kake gani na nan, ka dube ni, ka duba dangan gidana, ka duba rigar yarana, ka duba yanda nake, har sai ka tambaye ni cewa ina bukatar taimako. Ai daga gani na ka san ina bukata ko ba ni da bukata, ni dai ba zan bude baki na ce ka bani ba, in ka bani alhamdulillah zan karba, idan baka bani ba zan roƙa ba. To wannan shine mutum kammalalle mai kamala mai mutunci, wanda baya bude baki ya roƙi mutane. Maroƙi fa mai yin roƙo, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai roƙon mutane bai zai gushe ba, yana cewa a bashi a bashi, fa ce wallahi ran tashi alkiyama zai je tarar da Allah, walaysa fi wajhihi muz'atu lahmin, a fuskar sa ko nama babu, skeleton zai tashi kwarangwal ranar tashi alkiyama. Allah baya son roƙo, Annabi baya son roƙo, ana son mutum ya zo mutum ya zama mai wato mai kamewa, ko da yana cikin buƙatar in ba matsuwa ya yi ta fitina ba, to ba zai buɗe baki ya ce a bashi ba. Don kullum manzo Allah yana cewa al-yadul ulya khairun min yadi sufla wabda biman ta'ul, hannun da yake sama hannun da yake bayarwa shi yafi hannun da yake ƙasa, yace ka fara ɗaukan nauyin wanda yake ƙarƙashin ka in zaka yi taimako. To a nan gurin kullum ana son mutum musulmi hannunsa ya zama shine a sama, kai dai ka rinka bayarwa, amma kullum hannunka a ƙasa, kai sai dai kawai a miƙa maka kullum, kullum miƙawa kake karɓa, kai baka bayarwa, wannan rauni ne. So shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala da ya zo a nan sai ya fara ambatan wanda baya roƙo, don saboda Allah baya son roƙo, amma bai ce kar a ba wanda baya roƙon ba ma, tausayi irin na Allah ta'ala, har mai roƙon ma shi ma a bashi. Amma da ya zo sai ya ce wa at'imu al-qani'a, a ciyar da wanda yake mai qana'a a bashi, a fara bawa wanda baya roƙo kenan. Wannan yana nunawa in ka samu abun bayarwa, in ka samu abun taimako da tallafa wa mutane, to nemi wanda yake talaka ne mai kamewa mai mutunci, ba wanda yake bin kofar mutane yana roƙon su ba, ka dauka ka bashi, alabashi sai ka je ka ba wa maruƙin shi ma ka taimaka masa. Wannan idan ya nuna mana wani abu, yana nuna mana muhimmancin wato mu kame kanmu, kada mu zamanto muna ainihin wato bambadanci muna roƙon mutane. Yanzu kuma roƙo ya zama kamar mu an yi masa rijista ma. Inda za ka shiga ofisoshin gwamnati, ma'aikatu na gwamnati, za ka ga ma'aikata maroƙa. Kana shiga da kayan fakin a mota za ka ga mutum ya zo ma'aikaci ne, amma yana maka bambadanci. Wani kuma gaba ɗaya ma roƙon yake kawai shi ofishinsa, wannan ma'aikatar ita ce ofishinsa, amma ofishinsa na roƙo. A gaida wancan, a gaida wannan, ai ta binka, ai ta raka ka, baka ce a raka ka ba. Wannan launi ne, wannan wulakanta kai ne, wannan tozarta kai ne. Akwai wanda suke bi office office, ya roƙi wancan, ya roƙi wannan, ya roƙi wancan, ya roƙi wannan, wanda wannan zubar da mutunci ne ba kima bane. Ka ajiye iyalinka da matarka da ƴaƴanka, ka ji kana miƙa hannu, kana babban mutum, kana namiji, kana cewa a baka, a baka. Wannan ba daidai bane. Haka kuma ofisoshin ƴan siyasa ko kuma gindin ƴan siyasa, duk inda ka tarar da ɗan siyasa, mu dai a nan arewa a Najeriya, to sai ka samu maroƙa a gindinsa ko a ƙofar gidansa. Duk wani wanda ya zo wurinsa, su roƙi ɗan siyasa, su roƙi wanda ya zo wurinsa. Wallahi wani in yi maka roƙon za ka yi mamaki, rigarsa ta fita da kyau, amma a haka zuciyarsa ta mutu, abin da yake kenan. Kai malam, akwai mutanen da suke wanke rigunansu, su yi wanka, su sa guga, su yi komai da komai, amma wallahi ka gansa ofisoshin manyan mutane ba su aiki sai roƙo. Kullum kawai zai fita, ba shi da shago da yake kasa kaya, ba shi da inda yake sana'a, ba ya noma, ba ya komai, wallahi sai roƙo. Wannan roƙo wulaƙanta kai ne, tozarta kai ne, kuma musamman in ya haɗa da bambaɗanci. Wannan kam ya isa, muni ya isa, Allah ya gyara mana halinmu. Allah ya ce kadhalika sakharna halakum, kamar haka ne muka hore muku su waɗannan dabbobi, albutun ɗin kenan, la'allakum tashkuruna, wato don ku yi wa Allah godiya. Duk bawan Allah na ƙwarai wanda ya san me yake yi, to idan Allah ya bashi, to yana gode wa Allah. Manzo Allah yake cewa alamar mutumin kirki wanda in an yi masa mutunci yana yin godiya. In an baka mutum ɗan uwanka ya baka, sai ka ce ka gode, Allah ya saka da alkhairi. Man la yashkuru an-nasa la yashkurillah, wanda duba ya gode wa Allah, wato ba zai kuma gode wa mutane ba. To sai Allah ya ce mai malam,
lan yanala Allahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashshiril muhsinin.
Daga cikin matsaloli na fiqhu da malamai suka fitar a cikin wannan aya ta walbuduna ja'alna lakum min sha'irillah, da Allah ya ce ku ci kuma ku ciyar da waɗanda suke mabukata ne. Wannan yana nuna mana an so mutum ya ci daga naman hadayarsa ko naman layyarsa da ya yanka. Akwai lada ƙwarai da gaske, saboda a lokacin jahiliya idan suka yanka dabbobin nan na wato hadaya, to ba sa cin naman kwata-kwata, kamar yadda bayani ya gabata. Ci da ciyarwa, fakulu minha wa at'imu, abu biyu ne, ku ku ci, al-aklu wal it'am, ku ci ku ciyar. Wannan duk abu ne mustahabi da ake so a shari'a, ku ci kuma ku ciyar da mabukata. An so idan ka yanka damba ta layya, ka ɗauka ka ci, sannan ka bawa wanda yake mabukaci ne. Kuma za ka iya taƙaituwa ga ɗaya daga cikinsu, kamar yadda malaman fiqh suka faɗa, walahu al-iktisaru ala ayyihi ma sha'a. In ka yanka layya, in ka ga dama za ka iya cinye naman ka kai kaɗai gaba ɗaya, ko baka ba wa kowa ba, ladan dai ka samu. Daman me aka fi damuwa da shi? Lokacin layya ɗin a cire kuɗi a sai dabba mai tsada, a yanka ta, jinin ya zuba, Allah ya ga an yanka, an kira sunansa, to wannan shine babban abin da aka fi damuwa da shi. To abu na biyu kuma, ka ci kai a karan kanka sannan kuma ka ciyar da mabukaci to da wani zai yanka sai ya tattare naman sa daga shi sai ƴaƴansa da matarsa su cinye ko tsoka dai ba su fitar waje ba layyar su fita yi sai dai kawai za a ce sun yi ruwa mai gidan yayi ruwa amma maganar karbuwar layyarsa a wajen Allah yayi amfanin wannan fatawar shine akwai wanda zai yanka dan ragonsa a gidansa matansa uku da ƴaƴa 18 kuma ya yanka ragon 23,500 yanzu aka ce sadaka yace akwai sadakar da ta wuce in raba mutanen gidan nan mutumin da yake da mata uku yake da yaya 27 ko yaya 20 da kaza ya yanka ragon naira 22,500 ko 23,500 ko 30,000 ma misali yanzu dan Allah wa zai yanka ya ba wannan wannan yake ai shi kansa kari yake bukata akwai ragon da akwai ragon da in ya riga ya shiga gida wallahi baya fita sai an tashe shi gaba daya komai da komai saboda namun bashi da yawan da za a iya kyautarwa to wannan shine fikihun cewa ku gane idan mai layya ya yanka layya yanayi yasa bai dauka ya ba wani ba ya cinye kayan sa tas a gida to layyar sa fata na nan sai dai wanda ya yanka layya ya bashi ya ba wani to ya fi shi falala dan shi ya samu lada ina fata ana fahimta wasu malaman Imam Shafi'i yake cewa al-aklu mustahabbun wal it'amu wajibun shi Imam Shafi'i a mazhabarsa cin naman layya da ka yanka ko hadaya da kai mustahabbi ne amma ciyar da wani kuma dole ne to wannan idan an zo mazhabar Shafi'iyya to kenan kaga an yi laifi ina fata ana fahimta idan da a mazhabar Shafi'iyya inda mutum zai ciyar da mutane gaba ɗaya naman sa ya yanka dabbar sa ya ciyar duka gaba ɗaya bai bawa kowa ba ai bai ci ba shi to yayi layyar sa tayi amma inda zai cinye duka bai bawa kowa ba ya ci shi kadai ya cinye bai bawa kowa ba to layyar sa bata yi ba ko hadin sa bata yi ba inji Imam Ash-Shafi'i ina fata ana fahimta to wannan fahimta ce ta sa wasu malaman kuma sun saba masa Allah dai ya ce wa taimul qani'a wal mu'tar ku ciyar da wanda yake mai wadatar zuci talaka ne amma mai nuna qana'a wal mu'tar da mai roko to sai kuma Allah ya nuna mana wani gyara da mutanen jahiliya suke yi su a jahiliya idan sun zo sun yanka dabba wato sai su ɗebi jinin jinin sai su tare jinin da suka yanka na hadaya ko na layya sai su ɗiba sai su je ɗakin kaba su shafe ɗakin kaba da jinin jinin in ya zuba ba sa bari duk sai su je su shashafa a ɗakin Allah wai ma'ana Allah muna shaida maka mun yanka ga ma jinin mun shafa a ɗakin ka musulmi da musulunci ya zo su ma sai suka yi niyyar idan sun yi yanka za su rinka ɗiban jininsu su tafi ɗakin kaba su je su yi mata mulka sun yi niyyar za su yi haka saboda haka ake a lokacin jahiliya to shine Allah tabaraka wataala yace a lan yanala Allah al-humuha wala dima'uha ai naman dabbar da kuka yanka ko kuma jinin dabbar da kuka yanka baya zuwa ya samu Allah ba ruwan Allah da naman ba ruwan Allah da jinin ma'ana Allah baya amfani da jinin baya amfani da naman to meye za ku dauka ku je kuna shafa wa ɗakin kaba wannan ba daidai bane walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah nan da ya sa kuka yanka dabbobin wannan takawa ta zuciya ita ce take zuwa wajen Allah ma'ana abin da ya damu ubangiji yake so shine tsoron Allah da zai sa ku yanka so ku daina zuwa kuna daukan jinin dabbobinku kuna shafewa a ɗakin kaba ai dan yasina ila Allah ta'ala lahum hadhihi al-amr li ma'ruf namu wannan dabbobi ko jinin wannan dabbobi baya zuwa ya tarar da ubangiji tabaraka wa ta'ala sai dai me yake zuwa wa Allah da yake ba ku lada shine takawa da kuma yi da dan Allah din da kuke yi da tsoron Allah da yasa kuka cire kudin ku kuka hakura kuka siyo dabba da tsayuwar ku akan umarnin Allah da yace ku yi kuka bi umarninsa kuka yi hadaya kun je aikin haji bayan kudin kujera kuma ku dada ba da kudin dabba mai tsada, sannan a gida ma ku zo ku yanka. Wannan yana nuna mana wato an munanta mana abinda mushrikai suke ainihin wato yi na sarrafa wannan nama ko na wannan jini. Ina fata ana fahimta. Ba a so. Kuma naman ma an samu a wata riwaya, naman albudin din in suka yanka sai su gutsutsura naman, duk kowa sai ya je kai naman, sai ya je gindin ɗakin kaba sai su shashanya shi, sai su rarrataya su cike ɗakin kabin nan da nama ya tawari da ƙudaje, wai ai sun yanka ne don Allah. To shine Allah ce layyana Allahu al-humma wala jama'a. Wannan ana yi ne tun a lokacin jahiliya, lokacin babu wato babu musulunci, su bata kaba da jini, su bata kaba da danyen nama. Aka ce kada musulmi su aikata irin wannan aiki na jahilai, saboda yardar Allah ba a samu yardar Allah da wannan abu, ana samu ne da takawa. Shine Allah ya ce kadhalika sakhara halakum, kamar haka Allah ya hore muku waɗannan dabbobi, litukabbirullaha ala ma hadakum, dan ku rinka yi wa Allah takbiri, kuna masa kabbara, kuna girmama shi. Wabashiril muslimin, ya manzo Allah kai bishara wa masu kyautatawa. Ai kamar yadda ya hore muku wannan at-taskhirul ajib, ya hore muku wannan dabbobi halak malak, ku cire kudi ku samu katuwar dabba ku yanka ta ku ci nama ku more, ku ba wa ƴan uwanku su ci su more. To wannan an yi ne don ku girmama Allah. Wali tukabbirullah, ai tu'azzimullah, ku ce ga Allah mai girma ne. Wa tuqaddisuhu, ku tsarkake Ubangiji. Saboda me? Bi sababi hidayatihi lakum ila al-iman, saboda Allah ya shiryar da ku kuna da imani. Yanzu arne duk bai san wannan bayanin ba, duk wannan bayanin da muke na yanka naman layya da wai arne bai san shi ba, ba ruwansa da shi. Amma kai musulmi ka sani da zarar babbar sallah ta zo, to duk hankalinka a tashi yake, ka samu kuɗi ka ainihin wato yanka wannan dabbobi don ka samu matsayi a wajen Allah. Na sha faɗa a karatu ina maimaitawa, kada mutum ya yadda ya ɗauki wannan harka ta layya ya maida ita al'ada. Akwai waɗanda suke cewa to bari mu je kasuwa mu dan nemi abin da za mu yanka wa yara. To kaga yara za ka yanka wa kenan, ba Allah ba. Ka ce bari mu je mu ciri kuɗin da muka ɓoye da kadarorin da muke da shi, a sai dabba mai kyau mai lafiya, samu rago mai kaho. Dan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bikafshaini amlahaini aqranaini. Wata shekara annabi da ya zo layya ya samu zabga-zabgan raguna, manya-manya, masu manyan ƙaho. Kun san ƙaton ƙaho, dogon ƙaho, babban ƙaho a rago a layya, wannan abin so ne a shari'a. Duk inda rago ya kai ga cika, in bai da ƙaho, tawaya ne a shari'a. Dan annabi da ya zo sai da ya samu mai ƙaton ƙaho karo sosai, sai ya yanka. To kai ma in ka zo za ka sayi dabban layya, ka nemi mai ƙaton ƙaho irin zabga-zabgan nan masu manyan ƙaho. To wannan an fi son haka, dan annabi irin wannan yayi. Sannan masu alama biyu, kyanta da ka sai farin rago zalla ko baƙiƙen. To gwanda ka samu ragon da yake da ratsin fari da baƙi, ko yake da wuyansa baƙi jikinsa fari, ko jikinsa baƙi wuyansa fari, ko kuma ƙafafunsa na gaban farare na bayan baƙi. Irin dai wannan ratsi ɗin, wannan riba ne, wannan falala ne, wannan kima ne, wannan daraja ne, inda aka san harkar dabbobi. To irin wannan dabbobin sun fi tsada, an gane ko su ne amlahai ne kuma akranai ne. Mai riwaya yake cewa da kaina na ganshi ya sunkuya, ya sa kafarsa ya take wuyan ɗaya a ciki, yana bismillah Allahu akbar yana yankawa, jini yana zuba, sallallahu alaihi wa sallam. Wasamma wa kabbara, naji ya ce bismillah kuma ya ce Allahu akbar. Wannan shine litukabbirullaha ala ma hadakum, din kun ce Allahu akbar ne saboda kuna girmama Allah akan abin da ya shiryar da ku na imani. Ka gode wa Allah da ya sa ka zama musulmi kana yin layya yau, kuma ka ambaci Allah saboda faɗin Allah fazkuru smallahi alaiha, ku ambaci sunan Allah akan dabbobi da za ku yanka, dan ba a yanka dabba ba a kira sunan Allah ba. Dangane da bismillah, da faɗin bismillah da faɗin Allahu akbar, akwai maganganun malamai kamar haka. Abu Sa'ur yake cewa kamar da Imam Qurtubi yake faɗa cikin tafsirinsa yana cewa at-tasmiyatu muta'ayyina kat-takbir fadin bismillahi dole ne kaman yin kabbara ne a cikin sallah yanzu idan mutum ya zo sallah ya isa yi sallah bai kabbara harama ba ai duk sallar da babu kabbara harama ai bata karbo ba to Abu Sauri yace duk yankan da aka yi ba a ce bismillahi a wajen yankan ba yankan bai yi ba malamai kuma duk sun tafi cewa an so lalle idan za a yanka dabba sai an kira sunan Allah an yi bismillah ba za yi ka zo ka yanka dabba kawai kana shiru ba ko ka kira sunan aljani ba wani yace daga cikin malamai to da mutum zai yi ambaci wani sunan na Allah bayan Allah din ka san akwai Allahu akwai Ar-Rahmanu akwai Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddusu As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu to in baka ce bismillah ba sai ka ce bismir rahman bismil malik bismil muhaimin to shin yayi suka ce ajza'ahu ya isa ya halatta ai Allahu din sunan Allah ne Ar-Rahman ma sunan Allah ne shi yasa ai a wata mazhabar wasu daga cikin malamai suke da ra'ayin da mutum zai zo yin sallar farilla yace Ar-Rahmanu Akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin suka ce tayi saboda mai cewa akai ka ambaci Allah Ar-Rahman ba a sunan Allah bane sunan Allah ne amma wannan ra'ayin yana da rauni saboda ba a taba samun annabi ya zo yayin sallah yace Ar-Rahmanu Akbar ba duk da cewa walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha ko yawa قُلِدُوا اللَّهَ أَوَيْدُوا الرَّحْمَنِ أَيَّمْ مَا تَدَعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجَهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا Allah ya ce Allahu sunan Allah ne Ar-Rahmanu ma sunan Allah ne to amma sunna ta tabbatar da Allahu akbar ake cewa ba Ar-Rahmanu akbar ba mutum ya zo ku iya ce Ar-Rahmanu akbar sami Allahu liman hamidahu ya ce sami al-maliku liman hamidahu kaga ya dan caccanja sunan Allah ya kira amma bai zo da ibadar irin yadda annabi yayi ba kamar yadda aka ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yadda ku ga ina yin sallah wasu malaman suke cewa da mutum zai zo yanka kawai sai ce Allahu akbar ya yanka bai ce bismillahi ba ko kuma ma kawai in yazo yankawa yana dambara hukan ne ce la ilaha illallah sai yanka suka ce tayi yankan sai yayi kaga dai ai dai ya kira Allah a ciki ko ba ka bane ba to amma dai abinda nassi yazo da shi karar wanda aka ji annabi ya faɗa bismillah sai kuma Allahu akbar amma da wani zai iya yiwuwa wataƙila ko zai manta bismillah sai ya mace wani suna daga cikin sunannakin Allah wasu malamai sun halatta haka din wasu malamai suka ce in mutum ya kuskure yanka dabba bai yi bismillah ba kuma bai nufin yin bismillah nan ba lokacin da zai yanka to wannan mushe ce ba za a ci ba aka Imam Shafi'i ya faɗa da Muhammad ibn al-Hasan da yawa suka ce daga cikin malamai sun ki haka to yaya maganar yi wa annabi salati a wajen yanka wani ne ya zo yanka sai ce Allahumma salli ala Muhammadin sallim kawai sai salati annabi sai yanka dabba to da yawa daga cikin malaman musulunci sun ce a'a salatin annabi ba bigiransa bane wajen yanka dabba ko wajen yanka dabba ba bigiranta bane a kira sunan annabi ko ayi wa manzon Allah salati duk da salatin annabi addini ne amma la yusalla ala annabi sallallahu alaihi wasallam inda dhabh ba ayi wa annabi salati a wajen yanka da yawa daga cikin malamai sun ce ba a san haka a nan gurin ma za a kira Allah shi kadai amma Imam Shafi'i da aka tambaye shi yace da wani zai zo yayin annabi salati idan ya zo yanka ajza'ahu yankan sa yayi ya halatta yanka mana ya halatta a ci yankan sai dai shi Imam Shafi'i din Allah ya masa rahama ya sabawa majuricin malamai su ba su yadda ba amma shi kuma ya ce ba laifi to sai a dauki nan mafirin jayin malamai ko ba ka bane ba to akwai kalmar Allahumma taqabbal minni in an zo yanka in an gama ana ce Allahumma taqabbal minni Allah ka karba min jumhurul ulama majority na malamai mafirin jayin su sun ce ya halatta idan ka gama kace Allahumma taqabbal minni, amma Abu Hanifa yace ba ya yadda ba. Sam yace kar wani ya kara da wani Allahumma taqabbal minni. Duk yan Hanafiya ba sa fadin Allahumma taqabbal minni, amma wal hujjatu alai, bashi da hujja, an fi shi karfin hujja. Kamar yadda yazo na Aisha ta ruwaito mana cewa wata rana Annabi yayi yanka yace bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Wannan an ji Annabi yayi yanka yace bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad, bismillah Allah karba daga Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad da kuma al'umma annabi Muhammadu, summa dhaha bi, Annabi yayi yanka da wannan addu'a din. To kaga ai ba laifi, shi yasa wasu malamai suka ce ba laifi idan mutum yayi yanka ya gama yace rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sannan Imam Malik da aka zo kan shi, shi kuma mutum Allahumma minka wa ilayka, kamar yadda na gaya mana dazu, shi kai Imam Malik ya ce kar wani ya ce Allahumma minka wa ilayka, kawai ya ce bismillah Allahu akbar, in ya ga dama ya ce Allahumma taqabbal minna, amma ba zai ce minka wa ilayka ba, yace bid'a ne ma. Amma Ibn Habib da Imam Al-Hasan Al-Basri duk sun halatta kuma suna da hujja mai karfi, saboda riwayar Jabir bin Abdullah Allah ya dade shi yake cewa manzon Allah wata ran yayi yanka yanka ragunan nan da muka gaya muku guda biyu manya manya, yayin da ya fuskantar da su sai ce inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan, har ya kai karshen aya yace ana awwalul muslimin, sai kuma aka ji ya ce Allahumma minka walaka am Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Duka wannan addu'ar Annabi ya karanta yayin da zai yanka. To yanzu ya zamu yi gashi Maliku kuma ya ce bid'a ne, gashi kuma Annabi yayi. To anan ne nake so in ja hankalin ƴan uwa da suke riko da ra'ayi na mazhaba, ra'ayi da kawu na mazhaba, su ce mu abin da aka faɗa a mazhaba shi zamu bi ba ruwanmu da magana kuwa. To idan mazhaba ta zo ta ci karo da abin da ya tabbata a sunnan Annabi, to ana ajiye mazhaban ne sai ayi addu'a wa mai mazhabar Allah ya yafe masa, watakila hadisin bai zo masa ba, dan babu wani mutum guda dai a duniya da aka ce duk hadisan manzon Allah ya san su, babu shi. Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirinsa da ya kawo wannan bayani cewa Imam Malik ya ce bid'a ne, sai ya ce kuma waɗanda suka ce ba bid'a bane sunna su suka fi shi ƙarfin hujja, saboda hadisin Jabir ibn Abdullah ya kawo riwayar Abu Dawud ya rawaito hadisin da Imam Darimi a dirci a cikin riwayar akwai wani Abu Ayyash majhul ne da Ibn Ishaq mudallis ne kuma yayi an ana da sauransu. To amma sai yace fala alla malikan lam yablughu hadha al-khabar, watakila Imam Malik wannan hadisin da aka ce Allahumma minka wa laka din nan ko minka wa ilayka da Annabi ya faɗa, to watakila Imam Malik labarin hadisin bai zo masa ba, aw lam yasihha indahu, ko kuma hadisin bai inganta a wajen Imam Malik ba, kenan zai iya yiwa hadisin bai inganta ba, shi yasa bai ba da fatawa da shi ba. To wasu malaman kuma sun duba sun samu hadisin yana da hanyoyi da za su yi inganta hadisin, da haka me yasa Imam Malik yace bid'a ne? A'a, ko dai bai san hadisin ba, ko kuma hadisin yana wurinsa amma da'ifi ne, mai rauni ne, to shi kuma bai kafa hujja da hadisi da'ifi mai rauni ba, shi yasa yace bid'a ne. To amma idan aka samu riwaya ingantacciya da ta tabbata, to sai a dauki mai zancen Annabi, sai a ajiye magana kowa yi. Dukan su malaman mazhaban nan ba wanda bai yi bayani ba, Maliku ya faɗa rahimahullah, Imam Shafi ya faɗa rahimahullah, Imam Ahmad ya faɗa rahimahullah, Imam Abu Hanifa ya faɗa rahimahullah, da sauran malamai na mazhaba gabaki daya, su Imam Al-Auza'i da sauransu, sun ce duk lokacin da muka faɗi magana aka ce Annabi ya faɗi magana kuma ta ci karo da abin da muka faɗa, to ku ɗauki zancen mu, ku buga shi a jikin bango, ku ɗauki na Annabi, kar ku ɗauki na mu. Yace suka ce kar ma ku ce mu muka faɗa, suka ce ba sa so a ce Annabi ya ce su ma sun ce. To amma mutum sai ya zo ya ce maka shi ba zai yi kaza ba, saboda shi malikiya yake yi, ga hadisi a cikin Bulughul Marami, ga hadisi a cikin Riyadus Salihin, ga hadisi a cikin Sahih Bukhari, ga hadisi a cikin Muslim, ga hadisi a cikin Kutubus Sitta duka. Amma sai ya ce ai shi a askari an ce kaza, ko a iziya an ce kaza, ko a risala an ce kaza. Iziya da askari da risala sharhi ne na fiqhu, na bayani na hadisi, fahimta ne, understanding ne. Shi yasa Shafi'i yana da fahimtar sa, Imam Abu Hanifa yana da fahimtar sa, Imam Ahmad yana da fahimtar sa, Maliku ma yana da fahimtar sa. to kuskure ne mutun ya rike maganar fahimtar fiqhu ya kori maganar annabi sallallahu alaihi wasallam idan kace maganar fiqhu kade zaka rike ba zaka rike maganar annabi ba to sai a ce da kai mutanen da suka rayu kafin malaman masaba su zo su kuma me suka rike tunda ai an yi rayuwa kafin Imam Malik ya zo kafin Imam Shafi'i ya zo kafin Imam Ahmad ya zo to su me suka rike hadisi suka rike shi kansa Imam Malik din me ya rike hadisin ya rike baga yana da muwadda ba baga da hadisi sai bane a ciki baga sai ya kawo maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ya faɗi bayanin sa to yaya mutun zai zo ya kiya aikata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce su fiqhu suke yi a ba za ka taba hada ahlari da ishmawi da iziya da risala da askari da lawali da sani da kuma hadisan manzon Allah ba kwata kwata so ya kamata mutane su yi wa kansu kyakkyawan fahimta su gane addini kuma wannan shine ma'anar mutum wai shi sunna din yake an ce ahlus sunna wanda in maganar fa annabi ta zo hoto ba a ajiye ta abu maganar kowa dan qur'ani a cike yake da cewa abi Allah abu manzon Allah abu Allah abu manzon Allah so yana cikin girman manzon Allah shine idan magana ya tabbata to kabi manzon Allah yanzu a cikin sallah wataƙila sai ga wani ya zo ya ki yin wani abin da yake ya tabbata a cikin hadisi sai ya ce shi fiqhu yake kamar misali na buga ranar yin sallah hannu a sake babu hadisi da yace annabi yayi sallah hannunsa a sake babu duk annabawa annabi yace gaba ɗaya annabawan da suka zo kafin ni da ni duka Allah ya umarce mu idan za mu yi sallah mu dora hannunmu na dama akan kirji to sai ka tambaya wanda yake yin sallah hannunsa a sake aina ya samu zai dauko mun magana wani malami ne yace a mazhaba kaza mu mazhaba muke yi to ga magana annabi ka bu mazhaba to wannan shine hakikanin sunna din hakikanin bin annabi din mutum ya ajiye duk wata magana ya dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu ya ishi mutum hujja a ce maka duk rayuwar da manzon Allah ya tun daga farko har ya bar duniya bai taba yin sallah hannunsa a sake ba kai ko ce irin akida ce da kai da zaka zo ka kika yi sallah hannunka a kirji kuma da kana yi fa da fa kana yi kuma yanzu ka zo ka daina saboda wani abu kaga wannan ba daidai bane mu yi kokari mu yi kan mu adalci yan uwa mu taimaki kan mu addini ba a yin sadar ayin wani wallahi wala ba inda za a yi bira'ayin wani ko ku tube ni ko kar ku tube ni ko ku nada ni ko kar ku nada ni ko ku komai ya mutum zai mu zan ba annabi shine zaka yi firi wallahi kar mutum ya kuskura ya fifita ra'ayin wani fahimtar wani akan abinda annabi ya zo da shi harka ce ta ilimi akwai Bukhari akwai Muslim akwai Abu Dawud akwai Tirmizi akwai Nasa'i akwai Ibn Majah duk littattafan hadisan nan babu wani littafi a cikin da bai ruwaito magana annabi yana yin sallah hannunsa na dama akan nagu ba kuma yana yin sallama guda biyu ne duk hadisan nan karab katab gaba daya wadannan dai sune littattafan musulunci da su ake yi wa Allah bauta su ake karantawa a ce Allah ya ce annabi ya ce kuma za a kafirta wani ma dai da sune dai ake daukan hadisan ciki dai a ce kaza ne ko ba ka bane to duka gaba daya abin da yazo anasi kenan sai dai in malamai wata kila kuma su koye saboda wata manufa ko fadar amin yazo a riwaya a hadisi a masallacin annabi idan yace walad dallin sahabbai suna cewa amin har sai masallacin ya girgiza wannan haka yake a rubuce haka yake a littafi haka yake a hadisi da isnadi ingantacce to amma sai mutum yazo idan yayi walad dallin sai ya ce ai mu a mazhaba ba a yi to annabi yana yi ai hakuri fa ilimi ne amana ta ilimi a fada ko da dadi ko ba dadi ko ma dai me za a ji dai ina ganin in muka mutu ba mu ga yawa mutane gaskiya ba Allah sai ya kama mu ya tambaye mu kuma wannan shine hakikanin san annabi din kada mutum ya yadda a sashi a keji a dora ka akan wani ra'ayin da babu dalili akai mun yi shekaru da dama ana wa'azi ana kafirta mutane ana cewa wani dan bid'a ne ba za mu bi wani sallah ba ba za mu bi wani kaza ba za mu ci yankan wani ba saboda me sai a ce saboda ya saba wa annabi to kai kuma ya akai yanzu gashi ka waye gari kai ma kuma kana saba annabi mu gyara da Allah mu kyautata mu so Allah mu so annabi mu yi addini na gaskiya idan mun yi wannan sai mu zama cikin mabiya annabi wanda zamu tashi akan tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to a rama sai Allah ya ce me kuma
inna Allah yudafi'u 'anil ladina
inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala yazo yi mana bayani irin baiwar da yayi wa masu imani. Lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana bada kariya ga waɗanda suka yi imani, suka yadda da Allah, suka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya tsare su, ya taimake su daga makircin masu makirci. Duk wanda ya rike Allah, Allah yayi alƙawari zai bashi kariya. Wannan ayar albishir take yi ga masu imani. Abinda ake so, ka bi Allah din, ka yadda da Allah din, kai imani da Allah din, kai kuma ka bar wa Allah kanka, ka bar wa Allah kulawa da rayuwarka. Shi yasa ake cewa Allahumma ihfazna bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Ya Ubangiji, ka kare mu da abinda kake kare bayinka salihai. Da yawa ina gaya muku masu imani, Ubangiji yana muku aiki ba tare da kun sani ba. A shiryo ki timirmira da bala'i, za a yi yokanka, za a gama da kai. Sai Allah ya ce ai ba ku isa ba, bawa na ne. Sai ya ɗauki nauyin yaƙin ya tare maka. Saboda me? Saboda imanin nan da kai da shi na gaskiya. Za a yaƙe ka ne, ana maka ƙulle-ƙulle, ana shirye-shirye, za a yi kaza, za a yi kaza. Suna nan suna ta yi, kana ta bacci baka sani ba, an gama tona ma ramin da za a kibar da kai. Ashe albarkacin imanin da kai da Allah da son annabi da kake yi, sai Allah ya baka kariya. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Ba irin sharrin da ba a yi wa musulunci ba a Makka. Ba irin makircin da ba a yi wa manzon Allah ba a Makka. An yi nufin a kashe shi. An yi nufin a tsare shi a hanya. Sun yi nufin su kore shi. Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, yayin da kafare suka shirya don su fidda kai daga Makka, kai baka sani ba, li yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Suna makaru, suka shirya, suka ce akai meeting, aka ce mu kashe Muhammadin nan. Li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Abu guda uku ne. Wasu da aka zo gidan meeting din sai suka ce mu abinda muke gani ka wannan mutumin Muhammadin nan, mu kama shi, mu daure shi tamau, mu sa shi a wani gida, mu daure shi ya rinka kashi a wando, ya rinka fitsari a wando. Ƙarya suke kware daga sai mutumin nan, ba su isa ba, Allah bai ba su dama ba. Suka ce za su daure shi, yana dan Makka fa, yana garin Makka. Li yusbituk, mu rufe shi a wani gida, mu rinka ba shi abinci kafin ya mutu. Wannan zai sa bai isa zai wa'azi ba. Wai kun san me aka ce za a yi wa annabi wannan? Saboda wa'azi. Kaga wannan wa'azin da kake gani yana tattare da hadari sosai. Saboda duk mutumin banza baya son wa'azi. Duk mabarnaci baya so a gaya mutane gaskiya. Duk wanda ya saito tsiya baya so a wayar da kan mutane. Akwai wanda so suke kurin ai ta barin mutane a kife. Su ko mutane dole suna buƙatar awareness. Suna buƙatar a nuna musu hanya su bi, su samu ƴanci su bauta wa Allah. Sai suka yi meeting, suka ce a daure shi ai masa wannan. Sai wasu daga ciki suka ce in ban manta ba ko irin su Abu Jahal ne, ce ta lalle ba ku da wayo. Wannan wahalar banza, ku sha wahalar sama masa gida, ku sha wahalar neman igiya, ku daure shi kuma ku ciyar da shi. Ina abinda za a yi, ku nene wata shawara. Sai wasu suka ce to a kore shi a Makka kawai. Aka ce to ai dan gari ne, da iyayensa da kakanninsa da komai nasa dan Makka ne, bal iyayensu ma su ne asali. Aka ce duk da haka a kore shi. Ya za a kore shi? A yi masa fata-fata, a ce hada kayansa, a masa sharri, a masa makirci. A yi khurjuk, Qur'ani ne ya faɗi wannan, su fitar da kai daga garin Makka. Wallahi duk wannan abin da ake annabi bai sani ba, yana ce yana kwance yana bacci, ana ta mitin. Aw yaqtuluk, wasu suka ce kai in kuka kore shi wannan mutumin yana da hadari, zai je ya kafa gwamnati a wani gurin. kuna ga dare kun kore shi a Makka, to sai ya je wani gari ya je ya karfi a can, kuma ya je ya hada kai da mutanen mukota a zo a hadu a murkushe ku a Makka. Kawai abinda za a yi a kashe shi kawai shine aw yaqtuluk. To ya za a yi? Aka ce kawai shiryawa za a yi a samu lokaci. Wata rana yana zaune a wani guri, kawai a samu katon dutse daga sama kawai a rikito masa shi ya nike shi kawai ya kashe shi. Wasu suka ce a'a, wannan za a samu matsala, ba lalle ya yi ba. Abinda za a yi a gayya, a yi gayya duk kabilu gabaki ɗaya, duk kafirai, kowa su ba da wakili, kowa ya zo da takobi, kowa sai ya sare shi. Kabilu barkatai na kafirai a haɗu, a zo a ɗaure shi, a kawo shi, a yi ta saransa, sai an yi datsa da shi. Aw yaqtuluk. Qur'ani yace wayamkuruna wayamkurullah, suna nan suna kullakullan su, Allah kuma yana nan yana mai da musu martani. Wallahu khairul makirin, shine wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Yayin da ka tuna ya Muhammadu, yayin da kafirai suke shirya maka makirci, amma baka sani ba, kana bacci, waye kare shi? Allah yace wallahu ya'simuka minan nas, Allah shine zai baka kariya daga mutane. Kuma haka din Allah ya bashi kariya ya tsare shi. Ya Ubangiji ka ba mu kariya, ya Ubangiji ka kare mu da karewarka. Duk wanda ya imani ya rike Allah zai gamu da challenge. Da ƙarshe muke faɗa, muna isar da sako kamar haka. Kowa ya sani, ya ji abin da ake toyawa a ƙasar nan a cikin satutukan nan, dangane da ɗan uwa ministan sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. Wasu sun yi rubuce-rubuce har ta kai ga isarwa ga majalisa cewa a tsige shi, a cire shi, da yi masa kagi na cewa wai yana goyon bayan ta'addanci ko na makamanci wani. To alhamdulillah, da farko wannan kudiri ko wannan nema da aka yi na a ci mutunci, wannan bawan Allah a ci mutuncin musulunci, don abin da muka dauka wallahi ba da Isa Ali Bintami aka ci mutunci ba, musulmin arewa ne gabaki daya da na duniya gaba daya aka ci mutunci. Fadi shugaban kasa Allah ya saka mata da alkhairi, ta yi abin da ya kamata, ta fito ta wanke shi, kuma ta ce yana nan daram dagam akan ministan sa, kuma nan insha Allah gaba dai wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Ana kallon kowa. Anan abin da nake kira ga yan uwana musulmi yan arewa, ya kamata mu yi wa Allah godiya da Ubangiji ya ba mu dama muka samu wasu mutanen kirki a cikinmu da muke kyautata musu zato, ya kai su irin kujeru irin wannan, wanda abin tarihi ne a Najeriya a ce malami na addini mai tafsirin Alkur'ani, limamin Juma'a mai karantarwa, mai ilimin addini da na boko, Allah ya ba shi matsayi da daraja har ya samu matsayi na kujerar minista, don ya zo ya ba da gudunmuwarsa a ƙasa, wanda a tsarin constitution ba inda aka ce malamin addini ba zai zo ya rike wata kujera ta gwamnati taimaki al'umma taimaki ƙasar sa, ba inda aka fada. Yanzu sun banje shugaban mataimakin shugaban ƙasa babban pasto ne, baya koyewa, yana zuwa cocin sa, kuma malami ne a pasto. A cikin sanatoci ba zan iya irga muku adadin pastoci ba da yan majalisa, amma ba wanda ya magana akan su. Amma mu matsalan mu yan arewa, rashin kishin mu kullun, in namu ya samu dama sai hasada ta shiga, sai bakin ciki ya shiga, sai neman in karyewa ne ko in yi kaza in yi kaza. Kuma abun tausayi, sai ku ga daga ina tuhumar take zuwa, ga inda tuhumar ta taho, duk mun san su wanda suka yi rubuce-rubucen da wanda suka dauko abin da suka dauko din suka bada. To amma abun bakin ciki a ce mutum musulmi dan arewa ya goyi wannan kudirin, wallahi tallahi idan ku zuma musu ido ku kyale su, wallahi dauki daidai za su yi mana. Kuma wannan sun duba sun karanta ne, yana da future, yana da future. Kuma ko ba komai bakin cikin da ake, ya za a ce minista ya zo ya zauna a masallaci yana koyar da karatun Qur'ani, yana tafsirin Alqur'ani. Me yasa bai daina ba? Inda wani ne ko mai raunin imani ko na abu sai ya daina, yana tsoro, kar a ce yana minista yana tafsiri. Amma bawan Allah nan mun sha fada, bai canja ba, yana zuwa yana tare da almajirai. Kuma ba mu wanke shi muka ce kwata-kwata waye laifi ba? Dan adam ne, yana iya daidaina iya kuskure. To amma nan kafan zuka, ayi wancan, wai ku yan arewa, wai kullun idan namu ya samu dama wai sai mun yake shi.
to bari in ga muku wannan wallahi shirye-shirye ne kullu-kullu ne ake yi nan gaba ba ku isa ku fitar da wani mutumin kirki yazo ya zauna a wata kudura ta gwamnati ba sai sun kore shi in kuka goyi baya akan wannan kuna barin wasu makiya suka fitar da kiyayyarsu a fili dan su kore ku su hana ku wato damawa da ku a cikin gwamnati to nan gaba duk wani mutum da ya fito na kirki billahi alazim sai sun shafa masa kashin kaji sun hana shi sai waɗanda suke so kawai za su yi ta murƙusan mu mu rasa inda za mu yi amma ina ganin ya kamata mu yi Allah godiya mu yi farin ciki dan uwan mu ne da shi da sauran ministocin gaba ɗaya duk mu musu addu'a Allah ya taimake su nan ba muke zuwa muke zage-zage in an yi naɗe naɗe ai to an naɗe kafirai dai an zo an naɗe wanda ba musulmi ba an zo an naɗe kaza muna zage-zage to kuma an zo an naɗe namu kuma mun zo shi ma kuma muna me muna surutai me muke nema ya salamu so wannan abin da aka yi sunansa abun banza sunansa aikin banza sunansa Allah ya wadarai da shi kuma wallahi yana da kyau mu ƴan uwa musulmi wallahi idan dan uwan mu ya samu alkhairi mu ji cewa dukan mu ne muka samu mu masa addu'a Allah ya sa ya gama lafiya ya bar tarihi mai kyau ba za mu ji dadi ba idan aka bata dan uwan mu musulmi ba za mu ji dadi ba idan aka ci mutuncin dan uwan mu dan arewa an toshe kofar nan gaba ne ku turo wani mutumin kirki kuma ba wani abu bane muna ba da minista hakuri yayi hakuri ya kwantar da hankalinsa shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari ai sun yi zauna sun ce a cire shi ko ba an fada ba sai da aka zo aka ta zage-zage aka tada kura tukunna da cire shi za su yi to akwai mutane suna nan wasu mutanen banza ne su ba abin da suke so su shari da rashin mutunci kodin abin da suke so aikin su kenan so ba laifi bane ba wani abu bane ba ba wani abun kunya bane kuma ba wani abu bane dan an ce a cire wani minista saboda wani abu alhamdulillah mutum musulmi ne yana da yancin yayi addininsa in ma ya faɗi wasu maganganu ko ya faɗi kaza da sauransu kamar yadda yayi bayani mutum yana iya fatawa ya ga ya kuskure ya gyara fatawarsa yanzu zan zo nayi wa'azi watakila tun ina shekara 15 ko ina shekara 17 ina ji da yalanta ina ji da kaza na tada kura na yi abubuwa sai bayan na kai shekara 60 ko 50 ko wani abu sai wani ya je ya ɗauko wannan maganganun na faɗa sai ya zo ya liƙa ya ce wai ai haka nake zai yi ya kuma ba haka bane so nawa malami yake faɗi magana watakila daga baya ya zo ya ga akwai yalanta a ciki ko akwai rashin bincike da yawa kuma ilimi kullu research ake ana ƙara bincike ana bincikawa ana dubawa ana ƙara bincike ana bincikawa ana dubawa mutum yana iya yin abu ya kuskure yana iya yin abu ya daidai kuma in mutum ya yi abu akan addininsa ai musulmi sai su nuna masa kara bai kamata za a ci mutuncin dan uwanka akan addininsa ba kai shiru ko kana tafiya gefe wannan abun kunya ne manzo Allah ya ce la tusiri shamata ala wachi akhika fayabtalika Allah wa yu'afi karka nuna wato dariya da murna yayin da aka sa dan uwanka a gaba za a tozartar da shi ko a wulakantar da shi sai Allah ya bashi lafiya kai kuma ya jarrabe ka so ya kamata mu sani cewa ƴan arewa musulmi musamman kuna da future akwai yara matasa akwai ƴan boko akwai wayayyu akwai masu fahimtar addini kuma suna da future akan shugabanci da siyasa din nan kuna makamancin wannan to bai kamata mu rinka danne su muna ciyar da su baya ba mu taimake su dan mu samar da gyara da haka ne za a samar da gyara ko mun lalacewa da a ce ba naka ba ai gwanda naka ne akai ko ba haka bane ba muna ganin canji ko babu ko ba komai a ce dan uwanka ne mutum musulmi yake shugabantan ka sai ka ji dadi wallahi da in zamu shiga Abuja a tsorace muke shiga a wulakanta ka a kaza ayi kaza ayi kaza saboda ba naka bane amma yanzu fa kana cikin yanci kana ji a ranka cewa naka ne har ma a zo a zage ka a ce naku ne yake kaza a ce eh dai ku je ku zaga dai mu ne dai za mu je mu ci rabon mu kafin mu sauka duk yanda za a yi ko ba haka bane ba so wannan shine abin da nake kira ga ƴan uwa kuma yana da kyau mu yi addu'a ga dukkan shugabannin mu ba wai shi kadai ba dukkan shugabannin mu musulmi ministoci ne sanatoci ne ƴan majalisa ne wallahi suna kare mana wata kujera ne suna kare mana wani abu ne idan ya zama babu su a wurin wani ne za a dauko a saka to barnar da za a yi ta adin da za a yi mana Allah ne baro kan sani kuma mu yi addu'a irin wannan masifa Allah ya kare ta Allah kiyaye ta Allah kuma ya tsare mu da tsarewa da sunan wannan majalisi mai albarka muna mika taziya ta musamman ga mai martaba sarkin Kano saboda rasuwa da mahaifiyarsa ce yau dinnan a ƙasar Egypt da mai mansaba sarkin Bichi duk mahaifiyarsa ce matar mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero yau dinnan Allah ya mata rasuwa matar kirki ce matar arziki baiwar Allah kuma uwa ne ga waɗannan manya-manyan sarakuna a jihar Kano so muna amfani da wannan majalisi a matsayinsu na musulmi kuma shugabanninmu kuma a matsayina na wanda nazo daga Kano yau zan miƙa taziyata daga nan daga Gombe ta tafi can da kuma gaba ɗaya kuma dole ku ce amin. Muna fatan Allah ya ji kanta da rahama, Allah kuma ya yafe mata, Allah ya bada hakuri, Allah ya sa aljanna makoma duka wanda suka riga mu da gidan gaskiya. Ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya sa aljanna makomansu. Ya Allah ka tsawaita rayuwar mu akan alkhairi kuma ka samu gama duniya lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.